بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ونشين درس منترى a yau 6 ga watan 2 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1427 wanda ya daidai da 6 ga watan 3 miladiya 2006. A cikin wannan littafi na al-ubudiyya na Sheikhul Islam Abu al-Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah rahimahullah, Sheikhul Islam ابن تيمية yana mana magana akan wadanda suka sa kansu cikin harkar bautatawa Allah da gujewa duniya, abinda ake cewa zuhudu, da kauracewa kayan dadi da jin dadi na duniya. Yana mana magana akan su, yake cewa wa min haula'i, daga cikin irin wadannan al'ubadu din az-zuhadu, طائفة هم أعلاهم عندهم قدرا وأن السوسك في مطي بباء أتكنسو وهم مستمسكون بما اختاروا بهواه من الدين سنة وأن السكي لقو دا أبن دسك زعباء دسرنسو نا الديني في أداء الفرائد المشهورة سنة إن أبوهم فرلا أيكم فرلا شهر الرو wato suna irin su sallah, azumi, zakka, hajji, wajtinab al-muharramat al-mashhura, suna gujewa abubuwan da aka haramta shahararru sanannu, lakin yazilluna bi tarki ma umiru bihi min al-asbab, amma duk da haka sukan fada cikin bata ta hanyar barin abinda aka umarce su su yi ruku da shi na sababbai, na sababi. An umarci mutumin da yake mai jin yunwa ya ci abinci domin ya samu koshi, ko mai jin kishi ya sha domin ya samu koshi, ko mai neman ƴaƴa ya yi aure. Waɗannan duk asbab ne, wanda bai riko da waɗannan asbab ba kada ya sa tsammanin zai samu abin da yasa yake so, abin da yasa a ransa. Ruko da waɗannan asbab ɗin ibada ne, wato daga cikin ibada ka bi hanyoyin da Allah ya tsara don cimma wani abin buƙatarka. Kamar yadda addu'a take ibada, addu'a sabab ne wanda aka umarci ɗan adam ya yi amfani da shi don roƙon Ubangiji wani abu da yake so. Barin yin addu'a, barin yin wannan ibadar ce. Wasu daga cikin sufaye suna ɗaukan tawakkali ga Allah a matsayin gujewa dukkan asbab. Idan kana so ka zama cikakken mai tawakkali, amma at-tawakkul as-sufi, tawakkuli na sufaye, to ka ƙaurace wa abubuwan da duk suke asbab ne. Don haka Al-Ghazali a cikin littafinsa Ihya Ulumuddin yake ba mu labarin abinda yake tawakkuli a hanya ta sufayi. Ce kamar yace shi ne mutum ya luzumci gidansa ko masallacinsa, ya dimanci bautar Allah, ya shagaltu da bauta, sallah da zikiri, ya watsar da dukkan wani abu na neman abinci, kada ya je kasuwa, kada ya je gurin aiki, ya zauna ya kadaitu da kansa cikin bautatawa Allah da tintintininsa da ambatansa, sallah, wuriri, karatu da sauran abubuwa irin waɗannan. Ya ce to duk wanda ya shagaltu da haka, sai Allah ya jefa soyayyarsa a cikin zukatan bayinsa, su kuma sai su kawo su bashi abin da yake da bukata na rayuwarsa. Yace sai Allah ya sanya soyayyarsa a cikin zukatan bayinsa da tausayinsa a cikin zukatan bayinsa, kamar yanda yake jefa tausayi da soyayya ta da a cikin zukatan mahaifansa. Ma'ana yadda uba ko uwa ba za su bar ɗansu wanda yake da bukata a wajensu ba, to hakanan shi ma zai zama ana kawo mishi bukatarsa. Wannan shine tawakkuli a gurin sufayi. Gazali a cikin Ihya Ulumuddin ya gaya mana hadarin ka ajiye abu dan gobe, wato kai ajiya ka ce gobe za ka buƙace ta, ya nuna mana hadarinta. Yace duk wanda ya mallaki wani abu na dukiya ta hanyar gado ko ta hanyar tsoronta, yace ko ta hanyar bara, to yana da mataki ko hali guda uku. Yace hali na farko ya ɗauki gwargwadon abin da zai yi buƙata da shi a lokacin na abinci, ya sayi gwargwadon abin da zai rufe masa tsiraici na sutura. In mai buƙatar matsuguni ne, ya sayi ɗan ƙanƙanin matsuguni, don ya ce maskanan mukhtasaran, wato ɗan ƙanƙanin matsuguni, ce sauran abin da ya mallaka gaba ɗaya ta hanyar gado ko ta hanyar nema ko ta hanyar bara, to ya rabar da shi nan take. Ya ce mataki na biyu kuma, matakin wanda zai mallaki wani abu sai ya ce bala ya ajiye abincin shekara misali. Ya ce to wannan baya cikin masu tawakkali, wanda duk zai ajiye abincin shekara, Gazali ya ce laisa minal mutawakkilina aflan, baya cikin masu tawakkali. Tare da cewa shi Gazali din nan, Allah ya ji kansa, a cikin wannan dai littafi a gurare kusan biyu akwai inda ya labarta mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ajiye abincin shekara domin iyalinsa, amma ya ce mai ajiye abinci kuma baya cikin masu tawakkali. To idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai zama cikin mutawakkilina ba, waye ya isa ya zama? Babu. Yace mataki na uku, wanda zai ajiye abin bukata na gwargwadon kwana 40, yace to shi ma wannan bai zo da kamala ta tawakkuli ba, don haka zai yi asarar wani matsayi mai girma wanda zai samu, wanda Allah ya yi wa masu tawakkuli alkawari da shi ranar gobe kiyama. Yace waɗannan su ne matakai. Kaga matakin farko shi ne tawakkali ɗin kenan. Mataki na biyu da na uku, wannan ba tawakkuli ba ne. Saboda haka sufaye a gurinsu tawakkuli shi ne ka watsar da neman abinci gaba ɗaya, ka zauna cikin yunwa. Don Gazali yana cewa matakin da ya fi kowane na tawakkali shi ne matakin wanda zai fita ya ƙaurace wa birane, ya shiga can cikin ƙauyuka da dazuzzuka ba tare da guziri tare da shi ba. Idan ya samu ganyayyaki ya ci, in bai samu ba ya yi haƙuri, ko da haƙurin ya kai shi ga ya mutu, ce to wannan shi ne mafi girman mataki na tawakkuli, wato ka kashe kanka da yunwa. Wannan shi ne babban mataki. Yace mataki na biyu shine matakin wanda zai fita zai zauna cikin gari, cikin birni, a gidansa ko a masallacinsa, ba zai fita neman abinci ba, zai lizimci ibada a wannan guri da yake, gidansa ko masallacinsa. Yace to wannan bai kai na farko ba. Saboda me? Saboda shi yana kusa da jama'a, za a taimake shi, ba za a bar shi ya mutu ba, don kaga ba zai samu matakin mutuwa ba dan tawakkali. Yace na uku shine wanda zai fita ya je ya nemo dan iyalansa su ci, ba wai dan shi ba, ya je ya nemo wa iyalansa su ci. Saboda haka matakinsa, wato halinsa a zahiri da jikinsa da gangan jikinsa ba na mai tawakkali ba ne, amma da zuciyarsa na mai tawakkali ne. Wannan shine mataki na ƙarshe. Yace wannan shine matakin sayyidina Abubakar Siddiq. Kaga a tawakkali kenan, sayyidina Abubakar Siddiq su ne a can ƙasa. Wai saboda shi lokacin da aka hana shi khalifa, ba ya fita ya nufi kasuwa da wasu riguna a hannunsa, aka ce yaya kana khalifatul muslimin kuma ya ka tafi kasuwa? Ya ce a to me zan ciyar da iyalina? Daga nan aka ce to shikenan a sa masa albashi na dirhami 6,000 a shekara. To wannan shi ya fitar da sayyidina Abubakar daga babban matakin ya dawo na ƙasa. To kaga wannan duk tawakkali ne na sufanci, amma ba na musulunci ba. A cikin ar-risalatul qushairiyya na Abul Qasim al-Qushairi yana gaya mana cewa sufin nan wanda aka fi sani da Abu Turab an-Nakhshibi, wata rana ya ga wani sufi ya galabaita, ya jigata kwana uku bai ci ba. Sufin nan ya miƙa hannu zai ɗauki bawon wata kankana, Abu Turab an-Nakhshibi sai ya daka masa tsawa ya ce da shi, anta la tasluhu litasawuf falza bisuk, kai baka dace da sufanci ba kuwa, tafi kasuwa. Ma'ana ya zauna kwana uku bai ci ba, yana sufi kuma ya zauna ya ce zai ci, a bai cika sufin ba, ya ce kawai ka zan ɗan kasuwa. Abu Ali Ruzabadi yana cewa shi ma sufi ne, yana cewa idan kuwa ga sufi kwana biyar bai ci abinci ba kuma yana cewa a bashi abinci, ko yana cewa ina jin yunwa, ya ce to ku ce da shi ya tafi kasuwa, ba sufi ba ne. Wato sufi ya zauna da yunwa, kada ya koka, kada ya nema, wannan shi yake tabbatar da cewa shi sufin ne. Amma sufayenmu yanzu da su ake satar kuɗin gwamnati, maganar a nema halal ba ma, da sufaye ake cin kuɗin haram, sun ma fi waɗanda ba su ce sufayen ba ne su. To in kana karanta a Ihya Ulumuddin can sifili na huɗu na Ghazali, za ka ga abubuwan mamaki. Yake cewa idan za ka fita daga gidanka, wato kada ka matsa wajen kukkulle shi, kada ka matsa wajen kukkulle gidanka. Yace saboda Malik ibn Dinar in zai fita gidansa sai ya sa tsumma ya daure, yace kuma yayi haka ma saboda karnuka kada su shiga. Kada ka kulle, kada ka matsa wajen kukkullewa. Yace in ba haka ba kuwa, to kada ka bar abin da za ka kwaɗaitar da ɓarawo ya shiga ya yi sata ka samu zunubi. Wato kai da ya shiga ya maka sata, ka samu laifi domin kai ka kwaɗaitar da shi har ya je ya satar. Saboda haka yace ka ɗauki alhakinsa. Yace to in ya yi satar, ka zo ka samu ya yi satar. Yace to abin da yake ladabi, ka ce wanda ya yi satar nan na yafe mishi. Idan kuma fakiri ne, to na bar masa sadaka. Wato ka yafe masa in ba fakiri ba ne, in kuma fakiri ne ka ce ka bar masa sadaka. Tutunu wannan abubuwa ne da ya kamata ka ɗauka a matsayin abubuwan da za su tabbatar da kai mai tawakkali ne. Ko ne kada ka bar abin da za a sata a gidan, da haka ba za ka buƙaci ma rufe shi ba. Ko in an sata, ka zo ka samu an sata, kace wanda ya saci kayan nan kaya fi mishi in fakiri ne ka bar masa sadaka. Yace a kul ka kuskura kai bakin ciki dan kaga an maka sata a hirdinka kai haka. Yace bal ma kai dai farin ciki, kai farin ciki saboda shi barawan ya sauƙaƙe maka hanyar yin sadaka, domin da ya maka satar ka ce ka bar masa sadaka. Shine wani marubuci wanda ya rubuta littafi akan al-akhlaq indal ghazali, ana ce da shi Zaki Mubarak. Yace abinda Ghazali ya manta ya faɗa anan, aida kawai sai ya ce kowane mai gida ya samu babban allo ya kafe a gidan oba gidansa, ya yi rubutu mai kyau cewa duk wanda ya zo a gidan nan abinda ya sata an ban masa. Kai abinda ya rage faɗa kenan, dama haka ya faɗaɗi da ya huta, ya bar gidan a buɗe kuma ya saka signboard. Sannan kuma mutumin da zai bi diddigin kayansa na an masa sata, a kamo wanda ya yi laifin a kai shi gaban hukuma ta hukunta shi, ya zan mai laifi. Maimakon ya gode wa Allah, ya yi farin ciki, ya ɗauka ɓarawon nan taimaka masa ya yi, sai ya zama yana bin diddiginsa sai ya kai shi gaban hukuma. To wannan ba shi ne tawakkali ba. At-tawakkul shine al-akhdhu bil asbab, kai riko da asbab. Rubaye da suka jefar da batun tawakkuli suka jefar da batun al-akhdhu bil asbab wat-takassur, da neman abinci, tare da cewa wannan ita ce hanyar annabawa. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa mafificin abinda bawa zai ci shine abinda ya ci daga abinda hannunsa ya tsoruta. Sannan ya gaya mana cewa Annabi Dawud kana najjaran, wato Annabi Dawud abin nan ne, Annabi Zakariya kana najjaran kafinta ne. Ya gaya mana cewa dukkan annabawa wanda suka gabace sun yi kiwo, har ma yace shi ma wa kuntu ar'al ghanama li ahli makkah bi qarari, ni ma ina yi wa mutanen makka kiwo da albashin da suke biya na. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi takassur, sannan ya faɗa mana haka annabawa suka kasance gabaninsa. Ya kuma ce mana shine mafificin abinda dan adam zai ci abinci, shine abinda ya tsoruta da hannunsa. To amma a ce a wannan yana fitar da kai daga layin masu tawakkali, kaga wannan babban kuskure ne. Saboda haka al-akhdhu bil asbab Ibn Taymiyyah yake gaya mana ibada ce, al-akhdhu bil asbab ibada ce. Wasu waɗanda sun yi riko da abubuwan da suke na farilla, wanda zuciyarsu wanda ya dace da soyayyen zuciyarsu, sun bar wasu abubuwa na haram da suka dace da san zuciyarsu. Lakin yadilluna bi tarki ma umiru bihi min al-asbab, amma sun bata hanya ta hanyar barin abinda aka yi umarce su da shi su yi riko na sabubba. Allati hiya ibadatun, wanda riko da wannan ma ibada ne, da suka saki riko da sabubba suka bar dogaro ga Allah. Ittakalu ala al-ibad, kuma domin sun zauna suna jiran a kawo musu, kaga maimakon ya dogara da Allah ya je ya nema Allah ya azurta shi, sai ya zauna yana dogara da mutane su kawo masa. Lam yattakil ala Allah lakinnahu ittakala ala juyubin nas, ittakala ala ibadillah, suka dauka bara da roko shi yafi komai ga mutumin da yake son Allah, ya zama mai bara mai roko. Wanda har Ghazali Allah ya ji kansa a cikin wannan littafi ya Ulumuddin, har gaya mana na dubban rokon yake. To kaga Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma shi cewa yayi la an ya'khudha ahadukum hablahu fayati al-jabal fayati ila al-jabal fayahtatib bi huzmatin min al-hatab fayabi'uha خير من ان يسال الناس اعطوه ام منعوه. Dayan ku ya dau igiyarsa ya tafi kan dutse ya je yayo itace ya doro a bayansa ya zo kasuwa ya sayar ya samu abin da zai ci shi ya fi masa alkhairi da ya roki mutane sawa'un sun bashi ko sun hana shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan shi yafi alkhairi manzo Allah yana cewa la tazalu almas'alatu bil 'abdi hatta ya'ti yawm alqiyamati wa laysa fi wajhihi mud'atu lahm to mutum ba zai gushe ba yana roko yana barace-barace har sai ya zo ranar gobe kiyama a fuskar sa babu tsokan nama diya barace ta yaci to kaga idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ya tsananta hani akan wannan yaya za a yi zama kuma shine ololuwar tawakkuli haka ba zai yiwu ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sun shi yasa Sheikhul Islam yake cewa sun bar abin da yake ruko da asbab wanda shine ibada din shine annabi yace khairun shi yafi zama alkhairi sun koma suna ruko da wasu abubuwa zannina anna al'arifa suna tsammanin wai shi masanin Allah idza shahida alqadara idan ya san qaddara ya san an riga an rubuta masa komai da komai abinda zai ci da shan shi duk an rubuta masa to ba sai ya tafi nema ba a arada an zalika sai watsar da ruko da asbab ba ruwan shi da ruko da sabin ba mislu man yaj'alu tawakkula kamar wanda zai sanya tawakkali aw addu'a ko ya sanya addu'a wa nahu zalika da ire-iren waɗannan abubuwa tawakkuli da ya sanya tawakkuli da addu'a wa nahu zalika min maqabatil 'ammati dun al-khassa mataki ne na gama garin mutane amma ba ke bantattun su ba bina'an ala anna man shahida al-qadar domin in ka halarto kaddara kaga kaddara alima anna ma qaddara sayakunu ka san kenan duk abin da za ka kaddara shikenan zai wakana fara hajata ila zalika don haka babu bukatar ka tafi nema abinci wannan shi ta za su ma wasu ke barin bautar Allah din ta ari da an kaddara komai don haka me za ka saka har ka bata lokaci wajen ibada wa hadha dalalun mubin ibn taymiya ce wannan bata ne kuma mabayyani fa inna allaha qaddara al-ashya'a bi asbabiha Allah ya kaddara abubuwa amma tare da sababban su kamar ya kaddara koshi tare da ta hanyar ci haka nan koshi da ruwa ta hanyar sha haka nan samun yaya ta hanyar aure haka nan samun arziki ta hanyar nema duk waɗannan asbab ne Allah ya kaddara al-musabbabati bi asbabiha abinda za su haifar tare da abubuwan da suke haifar da su kama kaddara sa'adata wash-shaqawata bi asbabiha kamar yanda Allah ya kaddara mutum ya zama dan aljanna ko ya zama dan wuta ta hanyar bin ruko da wasu sababbai ba kawai mutum sai ga ya samu kanshi gidan aljanna ba tare da yayi wani abu na bautatawa Allah ba kama kala annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda yazo cikin hadisi inna allaha khalaqa lil jannati ahlan khalaqaha lahum wa hum fi aslabi abaihim wannan hadisi muslim ne ya rawaito shi daga aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha take cewa du'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ila janazati sabiyyin min al ansar an kira annabi sallallahu alaihi wa sallam yaje janazar wani yaro daga cikin al-ansar wani yaro da ya rasu daga cikin yaran mutanen Madina fa qultu ya rasulullah quba li hadha sai aisha ta ce ya ma'aikin Allah wannan yaro ya ji dadin sa furun min asafiril janna ya zama wani kanari daga cikin kanarin gidan aljanna lam ya'mal su gashi bai taba aikin laifi ba wa lam yudrikhu bai ma kai lokacin da zai yi aikin laifin ba ya koma ga ubangiji kai aka zai zama dan tsuntsu kenan a aljanna qala aw ghayra zalika ya aisha aw ghayra zalika ya aisha yace da aisha ba za ki fadu ba wata maganar ba wannan ba wato me yasa kika fadu wannan maganar me yasa baki fadu wata maganar daban ba inna allaha khalaqa lil jannati ahlan Allah ya halitta wa yan aljanna ya halitta wa aljanna mutananta khalaqaha lahum Allah ya halitta wa aljanna mutananta wa hum fi aslabi abaihim tun suna cikin tsatsan iyayensu wa khalaqa lin nari ahlan ya halitta wa wuta mutananta khalaqaha lahum wa hum fi aslabi abaihim ya halitta ma wuta wadannan mutane nata tun suna cikin tsatsan iyayensu wa bi'ali wa bi'amali ahli an-nar ya'malun su waɗannan ƴan aljanna za su yi aiki irin na ƴan aljanna, ƴan wuta ma za su yi aiki irin na ƴan wuta. Wato wanda aka halitta su dan aljanna za a gan su a nan a duniya aikin su na ƴan aljanna ne, wanda aka halitta su dan wuta za ka ga tun a nan duniya aikin su na ƴan wuta ne. Ashe kaga ba a shiga aljanna ko a shiga wuta sai ta hanyar yin aiki irin na ƴaƴanta. Saboda haka as-sa'ada wash-shaqawa, shiga aljanna ko samun shiga wuta, waɗannan duk suna da asbab, suna da dalilai, ba haka kawai suke sakaka ba. Kamar yanda Allah madauka, kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa lamma akhbarahum, lokacin da ya gaya musu bi anna Allah kataba al-maqadir, Allah ya rubuta abubuwan da ya kaddara. Wato kamar yanda yazo a cikin hadisin Ali radiyallahu anhu, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo wata jana'iza, ya dauki wani dan tsinke yana tona kasa da shi, yake cewa ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu min an-nar wa maq'aduhu min al-janna, babu ɗaya daga cikin ku face an riga an rubuta masaukinsa na wuta ko kuma an rubuta masaukinsa na aljanna. Wato ko an riga an rubuta masa. Halu ya rasulullahi afala natakil ala kitabina wa nada'u al-amal, suka ce to ya ma'aikin Allah ba za mu zauna mu dogara ga abin da aka rubuta mana ba, ba sai mun yi aiki ba, tunda an riga an rubuta wa kowa inda zai tafi, me ye dalilin da za mu samu aiki? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su i'malu, ku tafi ku yi aiki. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, kowanne Allah na sauƙaƙe masa, na hore masa irin abin da aka halitta sa, aka halicce shi saboda shi. In an halicce shi don ya zan dan aljanna, to sai Allah ya hore mishi aikin aljanna din, sai ga yana aikin aljanna din. Wanda kuma aka halicce shi don ya zama dan wuta, to sai Allah ya hore mishi aikin ƴan wutan. Amma man kana min ahli sa'ada fayassaru li'amali ahli sa'ada, wanda yake dan aljanna to za a sauƙaƙa masa yin aiki irin na ƴan aljanna. Wa amma man kana min ahli shaqa, wanda yake kuma dan wuta, fayassaru li'amali ahli shaqawati, sai a sauƙaƙe masa aikin ƴan wuta din. Sannan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta musu fa amma man a'ta wa taqa وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من كذب وتولى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وتكونني الله يا رغا يا سوقكي masa abin da ya halicce shi saboda shi. Allah madaukakin sarki yace amma wanda yaji tsoron Allah ya kiyaye dokokinsa, ya bayar da abin da Allah ya bashi, ya bayar da haƙƙin da yake kansa, ya kiyaye dokokin Allah, wasaddaqa بالحسنى, ya gaskata da kalmar da take mafi kyau, ita ce kalmar la ilaha illallah, to da sannu za mu hore shi, za mu hore masa, za mu sauƙaƙe mishi har ya kai ga sauki, wato har ya kai ga aljanna. Kamar yanda wanda ya juya baya, ya ƙaryata, ya yi rowa da abin da yake haƙƙi ne na Ubangiji a kansa, ya ƙaryata kalmar da take mafi kyau, ita ce kalmar tauhidi, to shi ma da sannu za mu sauƙaƙe masa har ya kai ga tsanani. Saboda haka kullum muyassaru lima khuliqa lahu, kowanne Allah zai sauƙaƙe masa aiki irin na abinda aka halicce shi saboda shi. To saboda haka kaga hatta aljanna da wuta suna da asbab. To haka duk rayuwa take, ruko da asbab din yana daga cikin ibada. Barin ruko da asbab bata ne, kauce ma hanya ne. فكل ما امر الله به عباده من الاسباب فهو عباده, duk abin da Allah ya umarci bayi da shi na al-asbab, na ruko da sabubba, فهو عباده, to sai wannan ruko, sai wannan abu ibada ne. والتوكل مقرون بالعباده, tawakkali kuma an hada shi da ibada, ma'ana rukon su da asbab ibada ne, tawakkali yana hada da shi da wannan ruko da asbab din. Shi yasa Allah ya ce fa'buduhu wa tawakkal alayh, ka bautata masa, daga cikin bauta shi ne kai ruko da asbab, wa tawakkal alayh, sannan ka dogara gare shi, kai ruko da asbab sannan ka dogara gare shi. Shi yasa mutumin da yazo a arabin da yazo ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, yana da yazo da taguwarsa a hannunsa, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aqiluha am atawakkal, ya rasulullah in daura dabban nan ko kawai in dogara, ma'ana ya sake ta kawai ya dogara ga Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aqilha wa tawakkal, daure ta sannan ka dogara din, ma'ana ruko da sabab sannan kuma kai tawakkali din. Amma rashin riko da sabab abinda ya biyo ban sine malamai suke kira at-tawakkul wa laysa at-tawakkul, suna kiran shi at-tawakkul, ma'ana tawakkali na ƙarya ba na gaskiya ba. Haka nan Allah yana cewa qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab, kace shine ubangiji na, babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi. Daga cikin bautawa Allah da gaskiya akwai riko da sabab. Alayhi tawakkaltu, gare shi na dogara shi kadai, wa ilayhi uni wa ilayhi mata, kuma zuwa gare shi ne nake tuba. Wa qawlu su'ayb alayhi salam, da maganar annabi su'ayb alayhi salam, alayhi tawakkaltu wa ilayhi uni, gare shi na dogara kuma gare shi nake mayar da al'amurana. Saboda haka yana daga cikin ruku da asbab al-inabatu ila Allah, komawa ga Allah. Ibn Taymiyyah yace wa minhum, daga cikin irin waɗannan mutane akwai qa'ifatun, wata kungiya daga cikin su, tattatrukul mustahabbat, sukan bar abin da yake mustahabbi, min al-a'mali na ayyuka duna al-wajibati, banda wajibi, fatanqusu bi qadri zalika, to gurgurdan yadda za ta bar mustahabbi, gurgurdan yadda darajar wannan kungiya zai rabu. Wa minhum qa'ifatun yaktaruna bima yahsul lahum min kharqi adatin, wasu kuma suna rutuwa da abin da suke gani yana faruwa gare su sabanin al'ada. Allah yana iya nuna, yana iya gudanar da wani abu sabanin al'ada a hannun wani bawa daga cikin bayinsa, sawa'un bawan nan mai masa biyayya ne ko mai masa ko mara yi masa biyayya ne, mumini ne ko fasiki ne, ko fajiri ne ko kafiri ne. Allah na iya gudanar da wani abu da ya saba al'ada a hannunsa, idan mumini ne dan ya zama masa wato ƙarfafa zuciya, wato ya ƙarfafa zuciyarsa da wannan, ya zama masa bushara. Idan kuma kafiri ne ko fajiri ko fasiki, idan Allah ya gudanar da wani abu wanda ya saba wa al'ada ta hannunsa, yakan yi haka dan ya zama jarraba, dan ya zama ibtila'i, kamar yanda zai gudanar da abubuwan da suka saba wa al'ada a hannun Dajjal. Dajjal musulmi ne, kafiri ne, yana daga cikin manya-manyan kafirai da Allah maɗaukakin sarki ya halitta, amma zai gudanar da wasu abubuwa da suka saba wa al'ada a hannun Dajjal. Ya umarci fa ya'muru sama'an tumtir fa tumtir, ba haka manzo Allah ya ce mana ba? Ya umarci sama ta yi ruwa kuma ta yi ruwan. Wa ya'muru al-arda an tumbit fa tumbit, yace ƙasa ta fito da tsiranta, ta fito da tsiran nata. Wa yu'maru bi rajulin fa yunsharu bi minsharin nisfaini thumma yaqulu lahu qum fa yaqumu hayyan, yasa a zo masa da mutum yace a tsaga shi da zarto, a raba shi gida biyu, a raba shi bangare biyu, kuma yace da shi ya tashi, sai tashi ya zo da wutarsa, ya zo da aljannarsa. Kana ga ga wuta nan balbal tana ci da bala'in da yake cikinta, ga aljanna nan da kayan daɗi da kayan moriya da yake cikinta. Cito ga kuma abubuwan da yayi, cito wanda ya imani da ni ga aljanna ya shige, wanda kuma bai imani da ni ba ga wutar da zan sashi. To kaga wannan Allah ya gudanar da abubuwan da suke khawariqul ada ne a hannun wanda ba musulmi ba, dan ya zama ibtila'i, jarraba a ga mai imani na gaskiya, wanda imanin sa langalanga ne sai ya bi shi. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa, yake gargadin mu da kada idan Dajjal ya bayyana mu je inda yake, yace ya rantsa da wanda ransa yake hannunsa, yake a hannunsa, mutum zai zo wajen Dajjal, zai tafi wajen Dajjal yana tsammanin shi mumini ne, ma'ana imanin sa yana da ƙarfi, babu abin da zai girgiza imanin sa, yaje yana zuwa ya waye gari cikin mabiyan Dajjal. Shi yasa ake cewa mumini ya guji mawaqi'a shubuhat, duk guraren da suke da shubuha ya guje su, kada kawai yace aini imani na ina ya kafu, sahun gaba muke kullun a gurin karatuttuka, yaushe wani Dajjal kuma? A'a, yatihi ar-rajul wa huwa yadhunnu annahu mu'minun fayattabi'u, haka yazo a cikin hadisin Abi Dawud na Imran ibn Husayn radiyallahu anhu, tun zai zo yana tsammanin shi mumini ne, sai waye gari cikin mabiyan Dajjal. to haka Allah yake yi, ya gudanar da abu da wanda ya saba al'ada a hannun wani mutumin kirki, wani bawan Allah talihi, to wannan shi ake cewa karama. Shi ake cewa karama. Idan kuma ya gudana a hannun wani fajiri, wannan istidraji ne, talalaci. Sanastajrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Allah ce zai musu talalata inda ba su sani ba, kuma ina musu shibta ne amma kaidi na mai karfi ne. Saboda haka ashe kaga mai kiyasin karama ba shine kawai wani abu wanda ya saba al'ada ya faru a hannun wani mutum ba, shike da ace mai yana da karamomi. Dan kaga mutum yana tafiya akan ruwa, ka ganshi yana gudu a cikin iska, yana tsuntsu a sama, wannan ba shine yake nuna yana da karama ba, kuma waliyi. Sai idan ya zama na ayyukansa na zahiri sun yi dace da kitabu wa sunna, sai sun dace da kitabu wa sunna, wanda yake kan littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, Allah na iya gudanar da karama a hannunsa. Abinda ya gudana na saba al'ada a hannunsa shi za a kira karama. Wani ma shaitanin fajirin kafirin ya iya ganin wani abu da ya saba al'ada a tare da shi, to ba za a ce kawai karama bane, dan an ga ya saba wa al'ada, sai an dube yanayin rayuwarsa da ibadarsa ya take. To wannan shi yasa wasu suka samu cakkakudewar al'amura, da suka zo batun karamomi sai takaddun suka cakuɗe musu, suka rikice musu, suka kasa bambanci tsakanin karama da istidraji da Allah yake wa wasu bayinsa. Saboda haka wanda duk suka ganshi yayi wani abun da basu taba gani ba, ta hanyar tsafi ne, ta hanyar fa'ida ne, sai su ce waliyi ne, kuma yana da karamomi a gaban mu, yayi kaza yayi kaza yayi kaza, shi kuma zai ta dora su akan abubuwan da suke kai na shaitan, na shaitana, abubuwan da yake so na shaitana suna bin sa. To shi yasa Ibn Taymiya yake cewa wa minhum ta'ifatun yaghtaruna bima yahsulu lahum min kharqi 'adatin, suna rutuwa da wani abu da zai da za su samu da zai faru gare su wanda ya saba al'ada. Mislu mukashafatin, ko su yi wani abu na canki, mukashafa kamar canke ne, shine wanda abinda malamai suke kira alfirasa. Mutum ne ya zo gurinka ya zauna ya zura maka ido, bai ce da kai komai ba, sai kawai ka ce ina tsammanin yunwa kake ji kuma abinci ka zo nema, bai maka magana ba, kana faɗar haka sai ya dace da yanayinsa, sai ce kwarai kuwa kamar ka san abin da yake raina. Wannan shine firasa, tana faruwa ga ɗaiɗaikunmu sautari. To waɗanda suke son su ɓatar da bayin Allah saboda su shehinai ne, idan haka ta faru sai ce to ai na gaya muku, sai ai waliyi ne, yana karanta abin da yake zuciya ne, yana karanta abin da yake zuciya, ai yana da mukashafa, yana da kashfu, ana masa kashfu. To wani sai ya rudu da irin wannan awistijabati da'watin mukhalifatin al'ada, ko amsa masa wata addu'a da ta saba al'ada, gobara ce ta tashi a gida, an saba idan gobara ta tashi shine a nemo masu kashewa, a nemo ruwa, a nemo yan kwana-kwana a kashe, ana zuwa ce ku tsaya ku tsaya, sai daga hannu ya addu'a, sai aga wuta tana ta mutu, ta mutu. Kaga an amsa masa wata addu'a a wani abu da ya saba al'ada a gani, aga irin wannan. To wani daga nan sai ya rubu da ire-iren wannan, fa yashtagilu ahaduhum bihadhihi al'umur, dan haka sai wannan abubuwan zasu su shagaltar da shi. Amma umiru min al-ibadati wa shukr, sai kaga harkar ibadar ya watsar da ita, harkar godiya ga Allah ya watsar da ita, shi wannan ba daidai bane. Yasa Ibn Taymiya a cikin littafinsa An-Nubuwat, kama ba tana faruwa bane saboda mutane sun zama sun fi kowa tsarki a lokacin, a saboda suna buƙatar wani abin da zai ƙara dan ƙarfafa musu zuciya. Ka ganka cikin wani rintsi, cikin wani hadari, da ka sakankance ka halaka, ka daga hannu ka roki Allah, Allah ya tsamar da kai, karama ce. Kuma yayi maka haka dan ka ƙara imani da shi, ka ƙara yadda da cewa shi ne mai taimakawa, shi ne mai yi, shi ne mai bayarwa, kuma kusa yake da kai duk sanda ka mai da al'amari gare shi zai ansa maka. Don haka buƙatuwarka gare shi da buƙatuwar ƙarfafa imaninka shi yasa Ubangiji ya hore maka wannan karama.
shi yasa Ibn Taymiyyah ce dan haka karama ba tai yawa a zamanin sahabbai ba, ba za ka ji ana cewa ga karamomin Sayyidina Umar ba, karamomin Sayyidina Abubakar, karamomin, saboda su karfin imanin su da kusantar su da hasken annabci ya wadatar da su, ba sa bukatar wasu abubuwan da za su karfafe su kuma. Sabanin mu muna yin nisa da hasken, domin zamani yana ƙara nisa da zamanin annabta, hasken yana ƙara yin ƙasa, kamar yadda kana ƙara nisa da fitila hasken na raguwa. Shi yasa zamanin sahabbai yafi kowane haske, sannan sai zamanin tabi'ai, sannan sai zamanin atba'ut tabi'i, haka ana yiwowa ana tahowa kuma hasken yana raguwa. To hasken, gwargwadon raguwar hasken, gwargwadon buƙatar mu da abubuwan da za su ƙarfafi zuciyar mu. To shi yasa yace karama ta fi yawa a cikin tabi'ai sama da sahabbai, kamar yadda ta fi yawa a cikin atba'ut tabi'i sama da tabi'ai, saboda a lokacin muminai suna buƙatar abubuwan da zai ƙarfafi zukatansu. To ashe kaga wannan shine amfanin karamar, ka ƙara jin kusanci ga Allah, ba ka ɗaura wani girman kai ka ɗora kanka ba. Shi yasa bayan Allah har kullum ba sa ruɗuwa, ba sa ruɗuwa dan an gaya musu wani abu, sawa'un wanda yake karamci ne Allah ya yi musu, wasu ma ƙara tsorata su yake yi, ƙara tsorata su yake yi. To saboda al'amura sun ƙara nisa, mun ƙara nisa da wannan hasken, shi kuma shaidan ya samu kafofin da zai shigo cikinmu, saboda haka sai ya ta zuzuta abubuwa, abinda ma ba karamar ba, sai ya mai da shi karamar, kuma ya zo da wasu ƙarerai don a gina su akan cewa karamomi ne. Bayi na Allah na ƙware wannan baya ruɗa su. Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah yana gaya mana yake cewa wasu mutane biyu sun zo sun same shi, suka ce da shi, ya Abul Abbas, mun gode maka da taimakon da kai mana, muna godiya, Allah ya saka maka da alkhairi, ka cece mu daga halakar da muka sakankance kawai mun fada cikinta. Ibn Taymiyyah ce, me ya faru, menene ya faru? Suka ce, a Sheikh, haka manta, muna cikin daji, ƙwanƙurmin daji, ba ɗan adam gaba ko baya, muka zo muka abinda guziri ya yanke mana, ba ruwa, ba abinci, ba alamar gida gaba ko baya, muna cikin kawai jiran tsammanin kawai mutuwa ta zo ta tafi da mu, sai ga ka zo mana da abinci da abin sha, muka ci muka ƙoshi, wannan ta sa muka samu tsira. To kaddara wani shehi ne irin namu na zamani, me kake zaton za a yi a nan gurin, ai kaga zai tsiya, ai daga rannan kuma kaga likafa ta ci gaba, jarinsa ya ƙara yawa. Ce to ai daman haka mu muke mu waliyan Allah, aikin da Allah ya ɗora mana kenan. Ibn Taymiyyah yana ji ya ce ku tsaya, ni ba ni ban taimake ku ba, kuma ba ni ba ne, ku tabbata shaidan ne, shaidan ne yake so ya halaka ku, domin idan ya yi muku haka za ku ɗauki wasu aƙidu ku jingina gare ni, nan gaba ma ku daina kiran sunan Allah, in kun je ku cikin wani bala'i kawai ku kirawo Ibn Taymiyyah. Ya ce to ba ni ba ne. To waɗannan su ne ulama'ur rabbaniyun, ta ce ba ni ba ne. Wata rana Sheikh Nasiruddin al-Albani, watakila wasu sun ji kaset ɗin, a wata mata ta bugo masa waya daga Algeria, bayan ta gaishe shi ta ce, ya Sheikh, jiya na yi mafarki na ganka tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, kuna tafiya tare. Yana jin haka sai fashe da kuka, wanda duk zai ji kasa din sai fashe da kuka, bai ƙara cewa komai ba, abinda yake cewa, Allahumma la tu'akhizni bima yaqulu waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khayran mimma yazunnun waghfir li ma la ya'lamun. Ya Allah, kada ka kama ni da irin maganganun da suke yi, kada ka kama ni da maganganunsu, ka gafarta min abinda nake yi wanda basu sani ba, ka sanya ni fiye da yadda suke tsammani. Daga wannan kalma bai ƙara wata ba. Kaddara wani shehi ne a nan Kano, wani shehi wani ya zo, kuma ina jin tsara masa akai, ya zo ce shehi ina ta roƙon Allah in ga manzon Allah, ina ta yi ina ta yi kullun na kwanta sai in ganka maimakon ga manzon Allah. Gobe ma zan kwanta in yi ta roƙon Allah, amma da nayi bacci kai zan gani. To ni na rasa yadda zan yi. Shehi kai din ne manzon Allah ko ko a gani dai ne, ba zan ga manzon Allah ba, kai zai kai ba zan ga manzon Allah ba ne, kai zan yi ta gani ko kai ne manzon Allah. Shehi kawai ya san da kai, ya ce ai shi ka gani, shi ka gani, kuma daga ka ji wannan mutum ƙarya yake, kawai an zo an so a cilawa shehi ƙasa a ɗora shi. Saboda haka wannan shi yake nuna maka bambanci tsakanin al-ulama'ur rabbaniyun, malamai na Allah, da kuma ulama'ur su miyagun malamai. To shi yasa Ibn Taymiyyah yake suna ruɗuwa da abubuwan da suke samu ko suke gani wanda ya saba wa al'ada, ko a an samu su addu'a, ko su canki wani abu, sai su rudu da wannan. Don haka sai su manta da abinda Allah ya umarce su da shi na bautarsa, su manta da abinda Allah ya umarce su da shi na godiya gare shi. Yace fa hadhihi al-umur, irin waɗannan abubba wa nahwiha, da kwatankwacin su, kaseeran ma ta'ridu li ahli as-suluki wat tawajjuh, da dama ta kan kasance ga masu komawa su ce za su yi ta ibada, sai ta fuskantar da ransu da zuciyarsu ga Allah. To wasu suna shiga harkar ibadan ne domin su kai wannan matsayin, wani yakan shiga harkar ibada ya shiga wannan muridan da zikirran da waye da waye, wai shi yana son ya zama waliyi, daga waliyi kuma ya ta samun makamai iri iri na walittaka din, har ya kai mukami na ƙarshe wanda shine al-gausu, wanda Allah yake tattara ayyukansa gaba ɗaya danka masa. Ce al-gaus ko al-qutub shine wanda gaba ɗaya Allah yake tattara komai na aikin sa ya danka gausi. Gausi kwaya ɗaya ne. Autad guda hudu ne. Abdal ina jin guda 70 ne. Abdal guda 40, Nujaba guda 70. Wai su waɗannan waliyan kullun akwai su, sai dai kawai na ɓoye ne. To gausi shi ne babban su, shi gaba ɗaya Allah yake tattara abubuwan sa gaba ɗaya, yin ruwan sama, saukar da fitar da tsirrai, tayar da guguwa, mutuwa, kashewa, haihuwa, waye duk ya danka gausi. Duk wanda kaga an sa masa suna gausi, ma'anar sa kenan. To kaga bai halatta ka duba wani ƙato kace masa gausi ba, bai halatta ba. Dan wannan shine mukamin da ka tila masa, a je a duba littafan sufaye a ga me ake nufi da gausi. To shi kwaya ɗaya ne, sauran ana rarraba ayyukan su. Autadu guda hudu ne a rukunan duniya suke, ɗaya a kudu, ɗaya a arewa, ɗaya a gabas, ɗaya a yamma, suna riƙe da duniyar su kuma. To ina jin shi gausu din shi yake rarraba musu ayyukan. To wasu na shiga harkar wannan dan wai su kai wannan matsayin. Ibn Taymiyyah ce wa innama yanju al-'abdu minha bi mulazamati amri Allah, bawa yana kubuta daga irin waɗannan abubuwan da sukan faru ta hanyar lazimtar umarnin Allah, allazi ba'atha bihi rasulahu, umarnin da Allah ya aika da manzonsa da shi, fi kulli waqtin, a kowane lokaci, ma'ana a kowane lokaci ya zama yana kankame da sunna, wannan shi zai tsirar da shi, shi zai tsirar da shi daga fadawa cikin irin waɗancan ramuka. Kama qala az-zuhri, kamar yanda Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri, ɗaya daga cikin limaman tabi'ai, ɗaya daga cikin limaman tabi'ai, ƙara su hijirar manzon Allah tana 124, wasu ce da 5, wasu ce da 6, yana daga cikin manyan malaman Imam Malik az-Zuhri. Muhammad ibn Muslim yana cewa kana man maza min salafina, waɗanda suka gabace mu salaf ɗinmu, waɗanda suka gabace mu na ƙwarai, shi tabi'i ne, suwa kenan sahabbai da manyan tabi'ai. Yaquluna suna cewa al-i'tisamu bis sunnati najah. Kankamewa sunna shine hanyar kubuta, shine hanyar tsira. Rike sunna wannan ita ce hanyar tsira. Abinda muka ji suna faɗa kenan. To rike sunna ba rike wani abu ba. Ibn Taymiyyah ya ce wa zalika anna sunnata, saboda me? Saboda sunna. Kama kala Malik rahimahullah, kamar yadda Imam Malik Allah ya ji kansa yake cewa ita sunna mislu safinatu nuh, kamar jirgin annabi Nuhu ce. Man rakibaha naja, wanda ya hau jirgin nan ya tsira. Wa man takhallafa anha, wanda ya koma baya ya kizuwa ya hau a tafi da shi gari kasa ya nitsi. To haka sunna take, wanda ya shigo sunna ya shigo jirgin ruwa da zai tserar da shi, da zai kubutar da shi daga tufanin halaka. Wanda kuma ya ki zuwa ya shiga sunna a tafi da shi, to shi kenan zai halaka cikin tufanin halaka.
والعباده والطاعه والاستقامه ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الاسماء مقصودها واحد ولها اصلان، احدهما ان الا يعبد الا الله، الثاني ان يعبد بما امر وشرع لا بغير ذلك من البدع. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالعمل الصالح هو الإحسان، وهو فعل الحسنات، والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. فما كان من البدع في الدين التي ليست في الكتاب ولا في صحيح السنة فإنها وإن قالها من قالها وعمل بها من عمل ليست مشروعة، فإن الله لا يحبها ولا رسوله، فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح. كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح. وأما قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقوله أسلم وجهه لله، فهو إخلاص الدين لله وحده. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله بوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة.
ابن تيمية يكتب بدا تشيا والعبادة تو عبادة وانت أكنت نيلي تافن والطاعة da biyayya, wal istiqama da tsayawa kan hanya totar, wal zumu sirat al mustaqim da lazimtar hanya madaidaiciya, wa nahu zalika min al asma'i, da sunaye ire-iren waɗannan, maqsuduha wahid, duk manufar su daya, duk manufa daya ce, a ce ibada, a ce da'a, a ce istiqama, a ce lazumu sirat, duk abu daya ake nufi. Walaha aslani, to ibada nan tana da tushe guda biyu, tana da shika-shikai guda biyu. Ahaduhuma shike na farko, alla yu'bada illa Allah, kada a bauta wa kowa sai Allah. Wannan shi yake kore shirka, dukkan wani abin da yake sunansa shirka, sawa'un shirka babba ko karamar shirka, to dole ne a kakkabe ta daga cikin ibada. Nabiyu an yu'bada bima amara wa shara'a, a bautata masa da abin da yayi umarni ya shar'anta, la bi ghairi zalika, ba da wani abu daban ba. Min al ahwa'i, a wata nuskar akwai ƙari, min al ahwa'i wal dhununi wal bid'i, wato abautata masa ta hanyar, wato abautata masa ta abin da ya umarni da shi kuma ya shar'anta, ba abautata masa ta hanyar bin san zuciya ba, ko abautata masa ta hanyar bin zato, ko abautata masa ta hanyar bid'a. Qala ta'ala, Allah yace: faman kana yarju liqa'a rabbihi, wanda ke fatan saduwa da ubangijinsa, wato saduwarsa da ubangijinsa ta yi kyau, faly'amal 'amalan salihan, to yayi aiki na kwarai, wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, kada ya hada wani cikin bautar, kada ya hada wani da ubangijinsa cikin bautarsa. Sai Allah madaukakin sarki ya faɗi sharuɗa guda biyu. Na farko ya zama aikinsa salih, aikinsa ya zama na ƙwarai nagari. Aiki nagari shi ne wanda yake tafiya kan mizanin sunna, kan mizanin shari'a. Sannan abu na biyu ya ce wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Kaga waɗannan su ne tushe guda biyu da Ibn Taymiyyah, sharuɗa guda biyu da Ibn Taymiyyah ya ambata. Hakanan Allah yana cewa bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. La'am, wanda duk ya miƙa fuskarsa ga Allah kawai, wannan shi ne tauhidin. Ya tsantsanta bauta ga Allah shi kadai, ya yi istislami, ya yi saranda ga Allah. Wa huwa muhsinun, yana mai kyautayi, yana mai aikata abubuwan da suke kyawawa, wanda kuma wannan shi ne al'amalus salih din. Al'amalus salih kuma abu baya zama kyakkyawa sai idan ya zama bisa doren sunna, bisa doren alqur'ani da hadisi. Falahu ajruhu inda rabbihi, to wannan yana da ladansa a wajen ubangijinsa. Wala khawfun alaihim, babu tsoro a tare da su abinda za su je su iske. Wala hum yahzanun, kuma za su yi bakin cikin abinda suka bari a nan duniya ba. Haka nan Allah ce wa man ahsanu dinan, waye yafi kyan addini, mimman aslama wajhahu, kamar wanda ya miƙa fuskarsa, ya miƙa kansa gaba ɗaya lillahi, ga Allah. Kaga wannan shi yake kore shirka duka. Wa huwa muhsinun, kuma yana mai kyautatawa cikin aikinsa, yana mai aikin kyautayi. Wannan shi ne al'amalus salih din, wanda kuma sai ya zama bisa ga doren sunna yake zama aiki na ƙwarai. Kaga sharuɗan biyu kenan. Wattaba millata ibrahima hanifa, sannan ya bi hanyar addinin annabi ibrahim, wanda yake hanifan, wanda yake karkacewa dukkan aikin shirka. Wattakhadha Allahu ibrahima khalila, kuma Allah ya riƙe ibrahim a matsayin badaɗai. Fal amalu salih huwa al ihsan, aiki na ƙwarai shine kyautatawa. Wa huwa fi'lu al hasanati, shine mutun ya aikata ayyukan ƙwarai. Ayyukan ƙwarai kuwa hiya ma ahabbahu Allahu wa rasuluhu, sune abinda Allah yake so, manzansa yake so. Wato duk aikin da zaka kirawo ibada, dole ka kawo hujjar da take nuna Allah yana san abin, manzo Allah yana san abin. Idan baka da wani dalili daga Al-Qur'ani ko sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake hukunta cewa Allah yana san abin nan, kuma manzansa yana san abin nan, to abin ya zama bid'a, ba addini bane. Wa huwa ma amara bihi amra ijabin aw istihbab, shine abinda Allah ya umarni ayi, ko dai umarni na wajibi ko kuma umarni na mustahabbi, kayi shi tilas ko kayi shi bisa ga tadawwi, wannan shine ibada. Duk abinda kuma za a kirawo shi ibada, in ba ya zama wajibi, in ba ya zama mustahabbi. Baya zama mustahabbi domin kalmar mustahab ma'anarta a Hausa shine abinda ake so. Waye yake so? Allah da manzansa. Shi yasa duk wani abu da za a ce kaza mustahabbi ne, amma ba tare da nassi daga Al-Qur'ani ko sunna ba, bai zama mustahabbi. Duk wani abu da za a rubuta a littafi a ce mustahabbi ne, to waye ya so abin ya zama mustahabbi? Allah ne da manzansa. In su ne, mustahabbin ne. In ba su bane, to ko waye yake san abin ba mustahabbi bane? Dan da dama wasu ba sa bambance tsakanin mustahabbi, wasu sun dauka ai shi mustahabbi ko ba nassi ka ya iya zama mustahabbi. Saboda haka sai kaga wasu abubuwa ana yin su na bid'a, idan aka yi tsawa su to ai mustahabbi aka ce, ba a ce tilas ba, ai mustahabbi aka ce, ma'ana ka iya yi, ka iya bari. To in mustahabbi aka ce, ma'anar mustahabbi ana so, shine kalmar mustahabbi take nufi, ana san abin so, to waye yake so ga yamu? To kaga anan ne za a yi tsiyar. In ya ce maka Allah da manzansa ne suke so, to a ina ya suka faɗa? Al-Qur'ani ko sunna kawo inda suka ce abu kaza yana da kyau ku yi? To in aka rasa anan, to waye yake san? Ai malam wani ne ya rubuta, to shine yake san abin kenan? To wannan bai zama mustahabbi a addinance ba, mustahabbin shi malamin ne, kuma wannan ba zai zama ibada ba. To shi yasa ake rikici da ahlus sunna da sautata man ana karanta littafin hukunci, don za a jero wasu abubuwa ya ce mustahabbi, amma ba nassi. To sai su dinga kakkare abin, to ai da man ba a ce wajibi ba, ai ba a ce tilas kai ba, ai in ka ga dama ne kai, in ba ga dama ba ka bari, ai da man mustahabbi aka ce. To ai anan kalmar mustahabbin zaka fassara, ana so, to waye yake so? To shikenan, Allah ne da manzon suke so kawo nassi. A'a, ba a samu nassi, Allah da manzon suna sa abin ba, to ba mustahabbi bane. Fama kana min al-bid'a fi ad-din, Ibn Taymiyyah ce dole abin da yake bid'a a addini, allati laysat fil kitabi wala fi sahih sunnah. Ana da ya karfafa maka, ya kara fassara maka me bid'ar, ba yana nufin akwai wata bid'a kuma alqur'ani da sunna ba, akwai wata bid'a da bata alqur'ani da bata sunna. Yana so fassara maka bid'a shine abinda baya qur'ani baya sunnar kuma da sunan ibada, wala fi sahihi sunna, baya cikin sahihiyar sunna, wato sahihin hadisi. Wato kaga koda yazo cikin zai iya samun sa cikin hadisi wanda ba sahihi ba, wannan bai sa ya zama sunna, bai sa ya zama ibada, dan an same shi a hadisi wanda ba sahihi ba. Don haka akwai wasu abubuwa da malamai suka hukunta musu da cewa bid'a ne, amma za ka same su cikin wasu rubabbun hadisai. To waɗannan rubarruban hadisai ba za su iya taimakawa abin bai zama sunna, komin yawan hadisan ba za su taimaki abin ya zama sunna ba. Shi yasa Ibn Taymiyyah ya togace ce sahihu sunna, fa innaha wa in qalaha man qalaha, koda mai fadar abin ya fada, wa amila biha man amila, ko wani yayi aiki da abin, laysat mashru'a, to ba za ta zama shari'a ba. Koda malami, babban malami da aka yadda da shi a duniyar ilimi, ana karban maganganun sa, ana aiki a dalilan sa, ya fadi maganar amma kuma ba ta da madogara a cikin alqur'ani, ba ta da madogara a sunna, to sunanta bid'a. Ya rage kai masa uzuri, ta yiwu shi ya zaci hadisan sahihai ne, shi yasa yayi fatawa da abin, an gane ko? Ta yi kai masa uzuri da wannan, amma mu tunda mun fahimta ta hanyar abinda malamai suka rubuta ire-iren sa cewa hadisan nan ba su inganta ba, babu da hujja, mu kuma mu ci gaba da aiki da wannan abin, koda shi ya fada, koda shi ya aiki da abin. Yanzu kamar salatul raga'ib, wata sallah da ake yi a nisfu sha'ban, in sha'ban ya raba tsaka, akwai wata sallah da ake yi salatul raga'ib. Salatul raga'ib din nan ta zo a wasu rubabbun hadisai na ƙarya, an samu a wasu lokuta duk sanda nisfu sha'ban ya zo sai an raya wannan sallah, musamman a sham sai an yi wannan sallar. To sai wasu malamai suka fito suka ce ba za a yi ba, bid'a ce, irin su Izzuddin ibn Abdussalam wanda ake cewa sultanul ulama, ya fito ya ce bid'a ce a daina yi. A lokacin akwai babban malamin hadisin nan, Ibn Salah malami ne, ana daga cikin malaman hadisi, ya taso mutanensa ana yi, sai ya raka su ake yi da shi, tare da cewa ya karanta hadisan ba su da kyau, amma ya kasa fada musu gaskiya cewa su bar yin wannan sallar, saboda wani lokaci bulalar jama'a tana da barazana. In ka kalli jama'a kaga yawan su, duk kowa ya yadda da abin nan, to ba kowa yake iya fasa ƙwayace abin nan baya da kyau, sai jarumin gaske. Saboda haka duk sanda nisfu sha'ban ya raba tsaka, za a je a yi sallar kuma da shi. Sai Izzuddin ibn Abdussalam malami ne a lokacinsa, shi ma a sha, sai zai huduba ya ruguje wannan sallar, ya ce bid'a ce. To shi ne a lokacin idanuwa suka koma kan Ibn Salah, me zai ce, tunda da shi ake yi kuma shi malami ne, ga wani dan uwansa malami ya ce bid'a ce. To shi ne Ibn Salah ya shiga kame-kame, ya ce to ai ya yarda hadisan duk ba su da kyau, ya amince. Wannan shi ne abinda ilimi dole ya hukunta, kuma ba san zuciya irin tamu ta yanzu. Da wani ai dagewa zai ce shi bai yarda ba, annabi ya faɗa, ya yarda ya ɗauki nauyin dalar ƙaryar da zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam a kan shi ya faɗa a gaban jama'arsa. Ibn Salah ya ce wannan hadisai ba su inganta ba, raunana ne. To amma in aka duba ai sallah ake, sallah kuma ai ba Allah ya ce ai sallah ba, aqimus salata ara'aytal ladhi yanha 'abdan idza salla. To tunda dai sallah ake yi, a kyale mutane su yi sallah, ai ibada ce. Kuma in kana su yin wannan ibadar wacce take da dan tushe ma, ai sai su yi wani abun kuma da ba bai da tushe. To shi ne suka yi ta musajala. Ibn Abdussalam yana cewa kai dai ka ji tsoron Allah kawai, saboda ka ganka cikin su, ka wayi kai wayi gari, ka samu kanka tsundum a tsakiyar su, kana jin kunyar ka fito, amma kai ma ka san wannan bid'a ce. Yana nan littafin an buga shi da maganar Ibn Salah da na Izzuddin Ibn Abdussalam. To shi ne sai Ibn Taymiyyah yake cewa, yake gaya mana, yake cewa wa in qalaha man qalaha, dan ka zo ka ce to ai akwai alittafi kaza, ya za ka ce bid'a ne? Ce koda akwai alittafi kaza, ko ka zo ka ce ai malam wani ma yayi aiki da abin, shi yasa ya ce wa amila biha man amila, koda wani yayi aiki da abin, laysat mashru'a, ba za ta zama shari'a ba. Fa inna Allah la yuhibbuha wala rasuluhu, Allah baya san abin, kuma manzo Allah baya san bid'a. فلا تكون من الحسنات بذا تتقذ ما تكنكاوا أيكابا ولا من الأمل الصالح كو أيكي نقولي كما أن من يعمل ما لا يجوز كما رياند وان ديكي أيكي أبند بهالتبا كالفواهش والظلم كما أيكي الفاشا كو ذالنشي بذا يتبقشوا أبند ديكي حسنا بنا أيكي نقولي ليس من الحسنات ولا من الأمل الصالح تو يد ودن شن أبوه وذاس ودن أبوه ونأ الفاشا ذالنشي da rashin gaskiya ba za su zama aikin ƙwarai ba to haka bid'a ma ba ta zama aikin ƙwarai ba kaga kenan a wurin ibnu taymiya babu wani abu sunan shi albid'a hasana albid'atul hasana babu shi cha ko ta bid'a amma mai kyau bid'a kalma ce ta duk sanda aka ce bid'a addini kalma ce ta muni kalma ce ta aibi kuma sai ka ƙara mata hal hasana ya zai yi hadu ka kamar jam'i ne bainal mutanaqidai ka ce abu baya da kyau kuma mai kyau ba zai yiwu ba saboda haka inda bid'a ne a addini to baya da kyau matsalan musulmi inda aka ce su yi bid'ar ba a dan suke yin ta ba kai bid'a cikin harkar rayuwa ta duniya ka kago mana wasu abubuwa muna fama da bala'in daukewar wuta da waye ka kago mana injina da za su wadatar da mu mana nan anan ake son kai bid'a ga arna suna ta mallakan makamai suna tsorata duniyar musulmi shiga ka kago wasu abubuwa da ba wanda ya riga ka gano su nan aka ce kai bid'a amma sai aka bar inda ya kamata a bid'a sai aka shigo cikin addini anan ake kago wasu abubuwa kai ka ce an gama da ayyukan addini ne ka kaf mutane suna zaune zaman jira an gama da waɗanda ake da su muna jiran a kawo sababbi mu runguma shi yasa malaman da suka yi tsawa akan aiki da hadisi da'ifi suka ce to kai da kake daliban hadisi da'ifi kai aiki da shi ka gama da sahihan ne ka gama da sahihan ka gama da hadisan Bukhari Muslim ka laliba ka ga babu wanda ya rage sai kuma ka je neman wani ayi maka uzuri ce a to ai aiki yake so to amma ga sunan barjak azkar cikin azkar azkarul yawmi wal laila guda nawa muke yi ba mu gama ba amma ko mun je muna neman wai ai ya halatta aiki da hadisi da'ifi to babu wani aiki da hadisi da da'ifi babu wani aiki da wani hadisi da'ifi matukar an ce hadisi da'ifi ne kai a ji shi babu mutum a ce ya halatta a yi a tsoratar a razanar a yi waye a kwadaitar a iya yi da hadisi da ihi wa za ka kwadaitar da hadisi da ihi su wanda suka ce ka yi aiki da shi sun kawo su sharuɗa na in ka tsaya ka kalle su to aikin ba zai yiwu ba an ce na farko in za ka yi aiki da shi ka ɗauka manzo Allah ne ya faɗa kada ka ƙudirce manzo Allah ya faɗi magana aka tunga nan me kake yi kenan a na biyu kuma aka ce kada ka yi a fili ka yi a ɓoye kai a koye kai a ganka to duk ibada da zaka je kana koye ta ai ba ibada bace kai da ake so kai dan mutane su koyi da kai aka ce aka kai a koye ya zama yana da tushe daga alqur'ani da su to yana tushe daga alqur'ani da su shikenan ka rike tushen ka saki reshen wa amma qawluhu wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada inda Allah yace kada ya hada wani da tare da ubangijin sa cikin bautar sa wa qawluhu aslama wajhahu fa huwa ikhlasud din lillah duk wannan yana nuna ikhlasi kai abu dan Allah shi kadai wa kana umar ibn al-khattab umar Allah ya dada shi yana cewa allahumma ij'al amali kullahu salihan ya ubangiji ka sanya dukkan ayyuka na su zama dan abin nan nagari waj'alhu liwajhika khalisan kuma ka sanya aiki na gaba daya zandan kai kawai nayi wa la taj'al li ahadin fihi shay'an kada ka sanya ma wani rabu a cikin sa wa qala al-fudayl ibn iyad dai ne daga cikin manyan malamai wadanda suka shahara wajen gudun duniya ana kiran shi imamul haram saboda ya bar ko ina ya koma can harami na Makka a can yake ibada a can yake harkokin ibadar sa an yi ijma'i akan cewa mutumin kirki ne mutumin ƙwarai ne yana cewa li yabluwakum ayyukum ahsanu amal inda Allah yake cewa ya halicci sammai da kasai da ƙasa don ya jarrabe ku wane ne yafi kyan aiki daga cikin ku qala yace akhlasu huwa aswabuhu waye ne yafi aiki mafi ikhlasi a cikin ku waye yafi aiki mafi zama daidai a cikin ku shi yasa Allah yayi ku dan ya ga waye yake aikin sa da ikhlasi waye yake aikin sa daidai qalu sai suka ce ya aba ali ma akhlasu aswabuhu wanne aiki ne yake mafi ikhlasi wanne ne ko yake mafi daidai qala idza kana al-amal khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal aiki idan ya kasance an yi shi dan Allah kawai amma ba daidai yake ba to ba za a karba ba wa in kana sawaban in kuma bisa daidai bisa hanya yake wa lam yakun khalisan bai zama dan Allah kawai ba lam yuqbal nan ma ba za a karba ba hatta yakuna khalisan sawaban sai ya hada sharuɗin biyu ya zama dan Allah kuma daidai wal khalisu wanda yake dan Allah an yakuna lillahi zan dan Allah kawai akai shi shine mai ikhlasi was sawabu an yakuna ala sunna yace kuma wanda ake nufi daidai shine ya kasance bisa ga sunna. Kaga waɗannan sune sharuɗan da Ibn Taymiyyah yake ambata. Saboda haka zamu ga duk abubuwan da Ibn Taymiyyah yake faɗa anan kokari yake kawo aya ko hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da su tabbatar da abin da yake faɗa, ba maganganu ne yake yi da ka ba. Saboda haka duk wanda ya lazinci karanta littafin Ibn Taymiyyah zai ga ya sha bamban da duk wani irin littafi da kake karantawa. Littafai ne ana tafiya da dalili, komai ya faɗa yana kokari ya kawo maka inda Allah ya faɗa abin, ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma ya kawo maka fahimtar magabata na farko, sahabbai da tabi'ai ga abin da su ma suke cewa akan wannan matsala. Allah madaukakin sarki ya mana gamda katar, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Game da mutumin da bai samu sallar juma'a ba, shin mutum zai iya yin juma'a a cikin masallacin wato sallar azhar ko kuma sai ya je gida? Wanda bai samu sallar juma'a ba sai ya sallaci azhar raka'a 4, sawa'un anan gurin anan masallacin ko kuma a gida, duk ɗaya ne. Wanda bai samu sallar juma'a ba, to ba juma'a zai yi ba, azhar ne zai yi. Jam'i kake cewa za su iya yin jam'i. Wannan yana koma ga wata matsala daban, masallacin da yake da limami ratibi ana yin jam'i bi ko ba a yi, an koma wannan matsalan ne. Amma dai su za su iya sallar jam'i din ta azhar. Idan mutum ya mutu kafin bayyanar dajjal, to shin dajjal zai iya tayar da shi? To ai shi dajjal yana ya sa a kamo mai rai ne ya kashe don a ga san yadda zai tayar da shi din, ba wai na kaburra zai tabi ba yana tayarwa. Shi akwai wata kalma da 'yan siyasa ko da yaushe suke faɗa, kowa sai ya dinga faɗa game da jam'iyyarsa, yana cewa jirgin Annabi Nuhu ne wanda ya hau ya tsira, wanda kuma bai hau ba to ya nitsi ya halaka. Ce wannan ma iya daukar shi cikin izgili ga addini, waɗannan jahilai ne, ba san addini ba. Kuma wani akasin yawanci jam'iyyun siyasa akasin jirgin Annabi Nuhu din ne, wanda bai hau din ba shi zai tsira, wanda ya hau din kuma shi zai ya nitsi a ciki. Saboda haka wannan jahilci ne da rashin sanin addini, ya kamata su fahimci haka din ba shine daidai ba. Suna nufin wanda ya shigo cikin jam'iyyar su shi za a ci zaɓe a yi sama da faɗi a yi satar kuɗin jama'a da shi, wanda ko bai shigo ba to shi ba zai samu wannan damar ba, shi ne kawai suke nufi. Wani kuma ya ce a ƙara masa bayani akan gausi, ba sai an tsaya ana ta bayani gausi. Mun ce gausi shi ne wanda suka ce Allah ya tattara aikinsa gaba ɗaya a danƙa masa. Akwai wani ɗan uwa ya kawo wani wando ko wani yanki na wani wando wanda samari suke sawa yanzu ana ado da shi, wato ya yaɗu cikin samari da dama ana sa shi, wanda a jikin aljihunsa akwai abin da yake rubutu ne wanda in ka tsaya ka lura ka kura ido za ka kamar Allahu aka rubuta, ko ma ka iya karanta ƙasarsa da Allahu Muhammadu, wanda kuma aljihu ne za a sashi a duwawu a nan ake zama a kai. To irin waɗannan suna ta maimaituwa, galibi ana ta yawan faɗakarwa a kansu. Sharri na maƙiya addini Yahudawa yana da yawa, kuma abin da ya jawo suke irin waɗannan, wato sun karanta hankalin musulmi, wato musulmi ba sa tunani da hankulansu, don haka za a yi abubuwan da za su ɓuya gare su ba za su gane ba. Abin da kake ji kana girmamawa kana ɗaukar shi da muhimmanci, za a kawo maka shi ta wata siga kai ta wulaƙanta shi baka sani ba. Saboda haka kalmar Allahu rubutu ne da kuke girmamawa, duk da cewa shi ba Yahude ai a addininsa akwai Allahu din yana girmama shi, to amma da wannan siga ta wannan rubutu wani abu ne da kai musulmi kake girmama wannan, to bara ya kawo maka shi a cikin wani yanayi tunda kai ka rudu da abin da yake zuwa daga bangaren sa, kuma kana karɓar duk abin da yazo daga gare shi ido rufe, to bara ya amfani da wannan kai kuma ya ta jefa ka cikin abin da zaka yi ta wulakanta addinin ka baka sani ba, kai ta wulakanta abin da kake jin girman sa a zuciyar ka baka sani ba. Saboda haka kaga ashe wajibin da yake kan kowane musulmi, musamman yan kasuwa, su faɗa ko akan abubuwan da suke sayarwa, musamman irin kayayyakin sawa da irin takalma, ya kamata a faɗaku a san menene ake mu'amala da shi, waɗannan irin abubuwa ne za a sayar wa jama'a, yaya yanayinsu yake.
kada ido rufe dukiya ta rufe mana ido. Don haka irin wannan duk wanda yake da irin wannan wando sai yage aljihun, yage aljihun ya yar abin nan ya kona. Allah madaukakin sarki ya tsare mana addinin mu, Allah madaukakin sarki ya mana gamda katar, dora mu bisa ga hanya tutar. To yana da kyau mu dinga kashe wayan mu, musamman ma wasu suna sanya kada kade, kaji wa wani kida yana tashi kamar kana saban gari, kuma sai kaji shi a masallaci. Wato da a ce a shekarun baya, ba ma da juma'a ba, ka a je can wajen sahabbai shekaru 10 ko 20 da suka wuce, a ce ma wani ai dan koyro zai zo masallaci yayi kida yayi waka ba zai yadda ba. Ko a ce su Bob Marley, su Michael Jackson za su yi kida da waka a cikin masallatai, ba za a yadda ba. Da kai mahaukaci ne, wa me zai kaba mali cikin masallaci? Sai gashi yanzu suna yi a masallacin harami na Makka da na Madina, liman yana karatun sallah ko yayi ruku'u kawai sai kaji Ummu Kulsum tana waka, sai kaji mawaƙiya tana lila waka a cikin aljihun wani. To ina fa wannan irin bala'i? Saboda haka kaga matsalar teknolojin da ba musulmi ba kenan, ba musulmin teknoloji ba. Da yake kwakwalwar da take wannan ita ba ta sallah, ba ruwanta da sallah, ba ruwanta da karatun Qur'ani, ba ruwanta da zikiri, ita wannan shine zikirin, shine sallar. Don haka yayi daidai da abin da shi yayi daidai da rayuwarsa, ba daidai da rayuwarka ba. Wasu maimako wai suna son su canza abin, su masa su gyara shi a maida shi musulmin abu, sai ya sa karatun Qur'ani limamin harami. Wannan ma kuskure ne, da wanda zai sa waka, da wanda zai sa karatun Qur'ani ko kiran sallah, wannan duk sun yi kuskure. Karatun Qur'ani ya fi ƙarfin ka sanya shi wani sauti ne da zai dinga tunatar da kai ana kiranka. Qur'ani ya fi ƙarfin haka. Qur'ani Allah ya saukar da shi li yadabbaru ayati, dan ku yi tintintini kan ayoyinsa. Karanta shi lada ne, karanta shi ibada ne. Ya za ka mai da shi kawai wani sauti na tunatarwa, na fadakarwa kamar ƙararrawa? Sauraka bai dace ba. Kaji an ɗauko aya ba a kai ta ƙarshe ba, kai kuma kana so ka sauri ka ansa kiran ka da yanki, sai ya daɗe aya. An ce ashhadu anna, sai ya daɗe. To kaga wannan ai kuskure ne, dan shi ba wannan ya dame shi ba. Ba wai a kai ƙarshen maganar ba, ba wai ya saurari maganar da ake yi a cikin wannan sauti ba. A'a, shi ya karɓa kiran, shi ne a gabansa. Shi yasa malamai suke ta faɗakarwa hatta irin waya haka, abin nan inda za ka buga wani central abin nan call. Kaje lokacin da kake jiran a karɓa call ɗinka, sai a sa ma karatun Qur'ani. To shi wannan karatun Qur'anin ba wai an sa ma shi dan ka ji ba, a'a, dan dai wai ka jira. Saboda haka an ɗauki Al-Qur'ani daga manufarsa, kamar wanda za su suke rubuta Al-Qur'ani a garu ko a masallaci ko a gida ko a abin nan, ka gan shi yana ta ƙura. Irin nan kadangaru suna ta kashi a jiki, wai shi ya girma, ina girmama Al-Qur'ani yake anan? Baya daga cikin girma Al-Qur'ani. Saboda haka mita ka tsantsan, wani lokaci wai garin ayi gara sai kuma a fada cikin wata bannar. Don haka kada ka sanya sautin kada kade ka zo ka damu masallata, kada ka sanya ayoyin Al-Qur'ani ko kiran sallah nan kuma ka wulakanta ko ka fitar da waɗannan abubuwa daga manufofinsu.
Wani daga cikin 'yan siyasa ba zai zo garin nan, zai yi musabaqa, in za a sanar da zuwan sa sai a sa karatun Qur'ani. Kuma arsalna min qablika min rasuli illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu wa qad takhadha ar-rahmanu walada subhanahu, ya ce fal ibadu mukarramu, sai a dace kawai sai a bari sanarwa ko shi ruwane ko sai kalma ibadu mukarramu sun yi manya.
Irin wannan wasa da ayoyin Qur'ani ana aje su a wuraren da ba mahallinsu ba, ai suna da yawa. Ai mu nan ma yanzu ne wai da ake zaton batun shari'a, to ana so a nuna maka ana shari'a, to sai a dinga ɗauko ayoyin Qur'ani, amma kuma sai ake sa su a gurin da ba mahallinsa ba. Wani babban barawa ɗan siyasa zai zo kuna sa aya bal ibadun mukramun, shi wannan shi ne ibadun mukramun ɗin, wanda ya ci dukiyar jama'a yake jiran Allah yana jiran ya je ya same shi, shi ne ibadun mukramun ɗin. Saboda haka irin wannan suna nan da yawa, suna nan da yawa.